من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 112 a wannan yammaci na juma'a 16 ga watan jumadal ula hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wacce take daidai da 7 ga watan 11 na shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani dangane da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fiskanta daga gurin kabilun garin Ta'if kabilar Ta'if na hada shi da suka yi da wawaye daga cikin su da kuma kananun yara suka yi tabin annabi sallallahu alaihi wasallama da jifa sai da suka yi masa jina-jina duk da cewar maulansa Zaidu da yake tare da shi yana kokarin tarewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan jifar da aka yi ta masa to amma tare da haka sai da suka yi rauni wanda ya zamanto ya gigita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka masa jina-jina musamman ta bayansa da yake yana tafiya ne suna bin sa a baya suna jifarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga garin Ta'if ya je gonaki da suke wajen gari ya shiga wata gona ya samu gindin bishiya cikin bishiyoyi na inabi ya zauna karkashin inuwarta domin ya dan samu nutsuwa to kuma sai aka yi rashin sa'a gonar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna cikinta tana da makwabtaka da gonar wasu matasa guda 2 cikin mutan Makka Qurayshawa waɗanda kuma suna daga cikin waɗanda suka kafa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙahon zuka suna cikin waɗanda suka hantari annabi sallallahu alaihi wa sallama suka tsangwame shi kuma suka yi ta cutar da shi to sai zamanto duka ko ina dai babu sassauci garin Ta'if da ya fito dama nan su ne suka yi ta binsa da jifa to gonan nan kuma da ya zo ya shige ta ya zauna makwabciyarta makwabciyar wannan gona masu gonar su ma suna cikin makiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan addu'ar da muka fara bayani a kanta ba mu kai ƙarshen addu'a ba lokaci ya kure mana a majalisin da ya gabata. Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Wannan ita ce addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a yayin da ya fahimci cewar gonar da yazo ya zauna cikinta makwabciyarta na wasu daga cikin abokan gabansa. To shine yayi wannan addu'a, duk da cewa wannan hadisin da yazo da wannan addu'ar Imam At-Tabarani shine ya fitar da hadisin cikin Mu'jam ɗinsa, amma kuma hadisin ba ingantacce bane, hadisi ne wanda yake mai rauni. Hadisin mun fara bayaninsa a majalisin da ya gabata kamar yadda na bayyana, amma kuma ba mu kai ga ƙarshen hadisin ba, ma'ana addu'ar ba, lokaci ya kure mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da yayi a wannan gona ita ce Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Ya Allah, lallai ni ina koka maka raunin ƙarfina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wata'ala cewar yana koka wa Allah subhanahu wata'ala raunin ƙarfinsa. Dan Adam duk inda yake mai rauni ne, Allah shine mai ƙarfi, aziz, jabbar, Allah shine mai ƙarfi kuma mabuwayi. Amma dan Adam kasashe ne, gazajje ne, nakasashe ne, mai rauni ne. Allah shine mabuwayi, madaukaki, mai ƙarfi. To shine anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta, ya Allah, ni ina koka maka raunin ƙarfina, wa qillata hilati, da kuma ƙarancin dabarata. Dabara tana gurin Ubangiji, la haula wala quwwata illa billah. Shine ma'anar la haula wala quwwata, babu wata dabara da bawa yake da ita, babu wani ƙarfi da bawa ke da shi sai abin da Ubangiji ya masa. Wannan shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah, babu dabara, duk dabara ta takurarriya ce, duwayona taƙaitacce ne, duk ƙarfina tauyayye ne sai abin da Ubangiji ya mun. Shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah. To anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna wa Allah gazawarsa, yana nuna wa Allah kasawarsa, sannan yana nuna wa Allah iyawar Allah da isan Allah da buwayar Allah subhanahu wa ta'ala. Yace wa qillata hilati, da ƙarancin dabara ta, wa hawani 'ala an-nas, da kuma yadda mutane suka wulakanta ni, suka tabar da ni, suka kaskantar da ni, wato kaskantarwar da mutane suka yi. Yana nuna wa Ubangiji irin kaskantarwar da mutane suka masa, da wulakanta shi da mutane suka yi. Mutan da'if sun wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda suka hada shi da wawaye da kuma kananun yara suna masa atile, suna jifansa da duwatsu. To shine yake koka wa Ubangiji rauninsa da kasawarsa, da kuma yadda mutane suka cutar da shi ta hanyar kaskantar da shi, da tabar da shi, da wulakantar da shi. Ya arhamar rahimin, ya mafi tausayin masu tausayi. A wannan guri Annabi yana buƙatar tausayi na Ubangiji, ya tausaya wa yanayin da yake ciki, ya tausaya wa halin da ya tsinci kansa a ciki, ya kawo masa dauki, ya kawo masa agaji, ya kawo masa taimako, saboda shi dama mai taimakon bayinsa ne, kuma mai tausaya wa bayinsa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, ya arhamar rahimin, ya mafi tausayin masu tausayi. Duk wanda yake da tausayi yana ƙasan Ubangiji, Ubangiji na samansa. Idan ba a mance ba, a wannan gabar muka tsaya mun yi bayani kan cewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tausayin nan da muke gani ya halicce ta kashi-kashi har guda ɗaya. Ya halicci tausayi guda ɗaya, ɗaya daga cikin ɗari, sai ya watsa shi, ya raba shi cikin halittunsa. Mutane, aljanu, tsuntsaye, dabbobi, ƙwari, duka a cikin ɗaya daga cikin ɗarin nan ne, har mala'iku. Duk wanda za ka ga yana tausayi na ɗan uwansa, ko mahaifinsa, ko ɗansa, ko matarsa, ko mahaifiyarsa, ko maƙwabcinsa, ko abokinsa, a cikin ɗarin nan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gutsura masa ƙwaya ɗaya, ɗaya daga cikin ɗari Ubangiji ya gutsura masa, ba ma ɗayan duka Ubangiji ya bashi ba, a ɗayan ne aka gutsura masa. Aka gutsura wa uwa da shi take tausayin ɗanta, aka gutsura wa ɗa da shi yake tausayin mahaifiyarsa, aka gutsura wa miji da shi yake tausayin matarsa, aka gutsura wa mata da shi take tausayin mijinta, aka gutsura wa ɗan uwa da shi yake tausayin ɗan uwansa. Sannan idan ka zo cikin dabbobi haka, ai akwai tausayi. Za ka ga tinkiya in ta haifi ɗanta ƙarami tana tausayinsa, idan ta ji kukansa za ka ga hankalinta ya tashi, tana ta gudu ta je inda yake. Haka kaza ma in ta kyankyashe ‘ya’yanta, ko guda goma sha nawa ne, za ka ga tana tattare su. Duk wani abu da zai kawo musu farmaki sai inda ƙarfinta ya kare. Duka wannan ƙarƙashin tausayi ne da Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya sanya a cikin bayinsa, cikin ƙwaya ɗayan nan tak, shi kuma sai barce 79 a gurinsa. Kaga kenan, duk wani mai tausayinka bai yi rabin tausayin da Ubangiji yake maka. Saboda Ubangiji tausayin da ke gurinsa kashi 99, kai kuma a kashi ɗaya cikin ɗarin fa, ba kashi ɗaya cikin ɗarin aka baka ba, kake tausayin mahaifiyarka da mahaifinka da ɗanka da shi, ko mahaifiyarka take tausayinka da shi, a'a, a cikin ɗayan ne aka gutsura maka. Kuma gashi muna da yawa, miliyoyi nawa halittu, akwai musulmai, akwai kafirai, akwai fasikai, akwai munafukai, akwai fajirai, duka. Kuma kowanne ba za a rasa tausayi a cikin zuciyarsa ba, ko da baya tausayin mutane, dole za ka tarar yana tausayin ɗansa, mafi ƙaranci yana tausayin matarsa, ko kuma mahaifiyarsa, ko da baya tausayin sauran mutane. To kuma duka a cikin ƙwaya ɗayan nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gutsura mahalittun nan gaba ɗaya. Wannan tabbas ‘yan uwa zai nuna mana gwargwadon irin tausayin da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala yake yi mana. Shi yasa yana da kyau muna kyautata masa zato ga duk abin da ya faru da mu, komin zafin abin, komin ɗacinsa, mu kyautata wa mai tausayi, mafi tausayi a gare mu, mu kyautata masa zato, mafi tausayin masu tausayi, wanda ya kira kansa da Ar-Rahmanu, kuma ya kira kansa da Ar-Rahimu a cikin suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Wannan muna nanatawa kullum, mafi ƙaranci sau 17. To ya kira kansa da waɗannan sunaye guda biyu, ya nuna mana tausayinmu da yake yi, irin jin ƙai da yake yi mana. In ba tausayi irin na Ubangiji ba, ‘yan uwa, kafiri ya isa yi tafiya a ban ƙasa, ba ya saɓa wa Ubangijin ba, ga abin da Ubangiji ya ce ya yi shi kuma ya ƙi. Amma zai tafiya a ƙasar, ƙasar tasa ce wacce yake tafiya a kai? Ai, ba tasa ba ce. Abincin da yake ci nasa ne, ba nasa ba ne, na Ubangiji. In Ubangiji ya ga dama sai ya kame ƙasarsa, shi kuma ya nemi ƙasar da zai tafiya a kanta. Abincin da yake ci na Ubangiji, ruwan da yake sha na Ubangiji ne, duk Ubangiji ya bar masa, yana sha yana ci, amma yana kafircewa Ubangiji, yana kafirci, yana shirka, mazinaci yana zina, mashayin giya yana shan giya, barawo yana sata, duka ana ta saba wa Ubangiji, amma ana tafi akan kasar Ubangiji. Iskar nan da yake shaka ta Ubangiji ce. Sannan kuma inda Ubangiji ya ga dama sai ya hana shi shakar iskar. Yana so ya shaka ba zai iya ba. A kame abin da yake amfani a jikinsa wajen shakar iska. Na'urar da take jikinsa, wacce da ita yake amfani wajen shakar iska da fitar da ita, inda Ubangiji ya ga dama sai ya tsaye da ita daga aiki. Zuciyarsa da take bugawa, take wawwatsa jini ko ina cikin gangar jikinsa, inda Ubangiji ya ga dama sai ya tsayar da ita daga aiki, shikenan shi kuma ya yi kwandon, aikinsa ya kare. Duk in Ubangiji ya ga dama zai iya wannan, amma an bar shi da zuciyarsa tana nan tana aikinta 24 hours, ba ta tsayawa. Tana zuba jini, ta watsa nan, ta watsa can. Zai ci abinci ya masa amfani, ya wuce ta makogwaro, mara amfani ya fitar da shi, zai yi bacci ya tashi, zai je nan, zai je can, yana tafi a ƙasar Ubangiji, yana shakar iskar Ubangiji, Ubangiji ya kyale shi. Saboda tausayi irin na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga halittunsa har masu saba masa. Wani balaraben ƙauye ya tambaya, ya ce, an ce za a mutu, aka ce ƙwarai kuwa. Ya ce, to in an mutu sai ina? Aka ce, idan aka mutu sai gurin Allah. Ya ce, kai, wallahi mun yi rabo. In dai gurin Allah za mu koma bayan mun mutu, mun yi rabo. Me yasa? Ya ce, to duk alkhairai nan da muka samu daga gurin wa muka samu in ba daga gurinsa ba? Ai, mun yi babban rabo, in dai in mun mutu gurinsa za mu koma. Aka ce masa, za a yi hisabi, wa zai yi hisabin? Aka ce Ubangiji. Ya ce, na rantse mun tsira, in dai shi zai yi hisabi mun tsira. Saboda duk wasu alkhairai da suke kewaye da mu duka daga gurinsa ne. Wanda ya maka waɗannan ni'imomi, ai ba wanda za a yi zalunce ka. To saboda haka a nan gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah da siffa cikin siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da ita, ita ce siffa ta tausayi. Kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani ya mana umarni in mun tashi roƙonsa mu roƙe shi da sunayensa mafiya kyau. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau, to ku roƙe shi da su. To annabawan Allah suna roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau da kuma siffofinsa maɗaukaka. Annabi Dawuda, Annabi Lut alayhi salam ya ce, inni massaniya burru wa anta arhamur rahimin. Cuta ta same ni, kuma kai ne mafi tausayin masu tausayi. Kamar yadda Annabi a nan gurin ya ce, ya arhamar rahimin, ya mafi tausayin masu tausayi. To haka shi ma Annabin Allah Lut alayhi salam ya ce, inni massaniya burru, lallai ni cuta ta same ni, wa anta arhamur rahimin, kuma kai ne mafi tausayin masu tausayi. A nan roƙon Ubangiji yake ƙarƙashin tausayinsa ya kawo masa agaji da taimako bisa ga cutar da ta same shi, ya yaye masa wannan cutar. Saboda tausayi da yake yi wa bayinsa shi ne ma mafi tausayin masu tausayi. To haka nan za ka samu galibi cikin addu'o'in annabawa suna roƙon Allah da sunayensa da kuma siffofinsa. Annabi Zakariya alayhi salam ya ce, rabbi la tadharni fardan, sai ce mai, wa anta khairul warithi. Ya Ubangiji, kar ka bar ni ni kadai. Ubangiji bai ba wa Annabi Zakariya haihuwa ba. To shi ne yake roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewar kar ya bar shi shi kadai, ya ba shi magaji wanda ko bayan mutuwarsa zai masa addu'a, kuma ya gaji abinda ya tafi ya bari na annabta da manzanci da karantar da bayin Allah. sai ce wa anta khairul warithi, duk kuma wani wanda za a tafi a bari a matsayin magaji kai ne mafi alkhairinsa, saboda duk wani magaji shi ma zai tafi komin tsayin lokaci da yayi da kwanaki da shekaru da yayi a duniya, dole komin daren dadewa zai tafi, shi ma magajinsa ya zo ya tafi, magajin magaji ya zo ya tafi. Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man 'alayha, mu ne za mu gaji ƙasa da abin da ke kanta, kenan kowa zai tafi ya bar ƙasa, Allah ya gaji abinsa, inda shi Allah baya mutuwa, hayyun la yamut. Shi yasa annabi Zakariya ya ce wa anta khairul warithina, to za mu ga kankan da kai da miƙa wuya da sallamawa cikin addu'o'in annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan gabar mun yi bayanin ta a majalisin da ya gabata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta rabbul mustad'afin, kai ne ubangijin masu rauni. Me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewar kai ne ubangijin masu rauni? Yanzu marasa raunin ba Allah bane ubangijin su? Allah ne ubangijin su, amma dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne ubangijin masu rauni, saboda duk inda mai rauni yake yana neman mai taimako, duk inda mai rauni yake yana neman mai agaji, to kuma babu wanda yake mafi alkhairin mai taimako kuma mai agaji kamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi yasa anan ya ce anta rabbul mustad'afi, kai ne ubangijin masu rauni. Rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, wanda a cikin suratul fatiha ya kira kansa da wannan suna, da kuma cikin surori daban-daban daga alqur'ani, wanda malamai sun ce kiran Allah da yayi kansa da ar-rabbu a cikin alqur'ani ya fi dari da wani abu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kaga alhamdulillahi rabbi alalamin, godiya ta tabbata ga Allah rabb ubangiji alalamin talikai. Shi ma'anar rabbu shine as-sayyidul malikul mudabbir, wannan shine ma'anar rabbu. In an ce ar-rabbu, abinda ake nufi da ar-rabbu shine as-sayyid, shugaba, jagora. Allah shine shugabanmu kuma shine jagoranmu. Duk wani shugaba shugabancinsa nakasashe ne, takaitacce ne, tauyayye ne, sabanin shugabancin Allah cikakke ne, kammalalle ne, wanzajje ne, baya karewa. Duk wani wanda yake jagoranci dole wannan jagorancin nasa zai kare, ko da bai kare ba shi zai tafi ya bar jagoranci, sabanin na Ubangiji. To ma'anar ar-rabbu shine as-sayyidu, shugaba, jagora. Al-maliku, mai mulki. Allah shi ya mulke mu, wannan duk ya kunshi ma'anar ar-rabbu. Shi ya mulke mu, ya mulki wannan duniyar, ya mulki sammai, ya mulki kasai, ya mulki rana, ya mulki wata, ya mulki mala'iku, ya mulki annabawa, ya mulki bishiyoyi, tsirrai, da duk komai da komai. Allah shine mamallakin shi, shine maliki yaumiddin, malikin nas, malikin nas. Duka wannan karkashin mulki da iko ne na Ubangiji. Wannan kuma yana fito mana da ma'anar sunan Allah ar-rabb. Sannan ma'anar sunan Allah ar-rabb na uku shine al-mudabbir, mai jujjuya al'amura. Ubangiji shine yake bada arziki ma wani, wani kuma ya bar shi cikin talauci. Shi ke bada lafiya, ya cuta ya jarrabi wani da rashin lafiya, subhanahu wa ta'ala. Shi yake kawo dare, shi yake kawo wuni, shi yake kawo zafi, ya kawo sanyi, ya kawo farin ciki, ya kawo bakin ciki, ya kawo walwala. Duka wannan karkashin sunan Allah ne ar-rabbu. Shi yake gudanar da abubuwa, shi yake gudanar da al'amura. Waɗannan su ne fassarori guda uku da aka yi wa sunan Allah ar-rabbu. Kenan an ce ar-rabbu ya kunshi ma'anar jagora, shugaba, sannan ya kunshi ma'anar wanda ya mulki halittu gaba ɗaya, sa'annan kuma ya kunshi ma'anar wanda ke gudanar da al'amuran bayi yadda ya ga dama, a lokacin da ya ga dama, ta yadda yake so, subhanahu wa ta'ala. To anan annabi ya ce anta rabbul mustad'afin, kai ne ubangijin masu rauni. Wa anta rabbi, kuma kai ne ubangijina, ila man takiluni, zuwa gawa zaka jingina al'amarina, zuwa gawa zaka maida al'amarina, ila ba'idin yatajahamuni, zuwa ga mutum wanda yake na nesa ba na kusa ba, wanda zai kausa samun harshe ya zafafa mun wajen magana, zuwa gare shi zaka mayar da al'amarina, am ila aduwin mallaktahu amri, ko kuma zuwa ga abokin gaban da ka bashi iko a kaina. Yace a ƙarshe, yace illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, to ubangiji koda kai mun haka din ka maida al'amarina zuwa ga wanda yake nesa da ni, yake kausasa harshe a kaina, ka dora iko ga abokin gabana a kaina, koda ka mun haka, illam yakun bika ghadabun alayya, in har baka da fushi a kaina, baka yi fushi da ni ba, fala ubali, to duk abin da ka mun ban damu ba, kenan fushinka shine zai fi daga mun hankali, amma matukar baka yi fushi da ni ba, duk abin da kai na karba na sallama na mi kauya, matukar baka yi fushi da ni ba, kenan tashin hankalinsa shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa fushi ko ya yi fushi da shi. To in dai baka yi fushi da ni ba, to ban damu ba, duk wani abu da ka jarrabe ni da shi na cutarwar maƙiyi, na gallazawar maƙiyi da wanda yake nesa da ni, zan iya runguma na sallama na miƙa wuya na yi haƙuri, matuƙar ba ka yi fushi da ni ba. A nan gurin ‘yan uwa, duk da dai wannan hadisi da ya ƙunshi wannan addu’ar bai inganta ba, galibi kuma idan an tashi duk wani abu da ya shafi kusaci ga Ubangiji da neman yardarsa, ana ginawa ne kan ingantaccen hadisi, amma matuƙar hadisi mai rauni ne, ba a gina abubuwa na ibada da neman yarda da kusaci ga Ubangiji kan hadisi wanda yake mai rauni. To amma idan mun kula da lafuzzan da suka zo cikin hadisin, duk da cewa mai rauni ne, amma lafuzza ne wanda suke ma'anarsa tana da kyau, lafuzzan da aka yi amfani da su a cikin wannan addu'a da aka hakaito cewar ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi lokacin da mutanen Ta'if suka jefe shi suka masa jina-jina, ya fito daga garin ya zo wajen garin ya zauna a wata gona cikin gonakin mutan garin, kuma aka wayi gari gonar da ya zauna makwabciyarsa, ita ma masu ita maƙiya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya wannan addu'a. Idan mun duba addu'ar za mu ga ma'anar addu'ar tana da kyau. Kenan ba lallai mu ɗauka cewar addu'ar Annabi ya yi ba, amma hakan ba zai hana bawaye addu'a da irin waɗannan lafuzan ba, saboda ma'anonin da ke cikin addu'ar suna da kyau. Ina fata mun gane. A gabanin mu je ga bayanin da ke biye ma wannan, mu ga yaya me ya kasantu da Annabi kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan addu'ar, menene ya biyo baya. Ya kamata mu ɗauki wasu abubuwa ƙarƙashin wannan addu'a. Abu na farko da za mu ɗauka ƙarƙashin addu'a, farkon addu'ar Annabi ya buɗe ta da faɗinsa cewar Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah ni ina kokawa gare ka raunin ƙarfina. To ‘yan uwa, shin abu ne mai kyau bawa ya zama mai kokawa bisa ga yanayi da ya samu kansa a ciki, matsanancin yanayi? Wannan abu ne mai kyau? Yana da kyau? Na'am. Wa Ubangiji ko? Kenan ba Ubangiji ne ba fa, bai halatta baka koka ma wani cewa ne wallahi ni ina cikin damuwa, wani ina cikin matsala, wani ina cikin tashin hankali. na wanda zai iya taimaka maka, in zai iya taimaka ma zaka iya gaya masa. To da koka ma wanda zai iya share maka hawaye da hakuri wanda yake falala, na'am. yanzu wanda yana da iko, in ka koka masa zai share maka hawaye. To da ka koka din a share maka hawaye, da ka yi hakuri, hakuri ya fi ko? Hakuri ya fi. Wato in tana da yawa ko kuma mai girma ce ko? Na'am. Akoka Allah gaskiya ne. Na'am. To yanzu wanda ya koka dangane da wani yanayi da ya shiga ciki, za a iya cewa ba shi da haƙuri ko kuma bai yi haƙuri ba, ya koka ba wani yanayi da yake ciki, za a ce ba shi da haƙuri ko kuma bai yi haƙuri ba. Na, ya danganta ga yanayi, haka ne. Wato ya danganta ga yanayi, ba za a yi kuɗin goro ba, sai a duba a ga yanayi ko? Na'am. Haka baya su awai. Yanzu muna batu ne kan koka ma wani daban wanda ba Allah ba, a koka masa. Yawa, babban abun haƙuri ko? To amma in mutum ya koka Allah ba za a ce bai yi haƙuri ba. Na'am. Yayi kuma yawa. To ƴan uwa, na'am, yayi ibada. To anan abin da malamai suke faɗi shine kokawa Allah shine haƙuri, ka koka ma wani kuma wannan shine ke nuna cewa akwai ƙarancin haƙurin. Ko da akwai haƙurin zai zama ba mai yawa bane. To amma wanda ba wanda ya ji cikinsa sai Ubangijinsa, wannan shine mai haƙuri. Ubangijin da ya yi masa umarni ya yi haƙurin, to yanzu ya yi haƙurin bai koka wa kowa ba, sai koka masa shi ɗin. Saboda me? Saboda komi yana hannunsa. Ya yi haƙuri ba zai koka wa kowa ba, amma ya koka masa shi Ubangiji Subhanahu. To abinda annabi ya yi kenan anan. Ka kenan wannan bai yi karo da haƙurin annabi ba. Haƙurin yana nan. Shi ma wannan koka da yi wa Ubangiji shi ma yana babinsa, kamar ba su yi karo da juna ba. Kenan yanzu in abu ya same ka, ka koka wa Ubangiji, ba shi ke nuna cewar ba ka yi haƙuri ba. A haƙurin ne ya sa ka koka wa Ubangiji. Wanda bai haƙuri ba zai ta koka wa mutane, ya koka ma wannan, ya koka ma wancan, ya nuna ma wannan damuwarsa, ya nuna ma wancan damuwarsa, wannan shi ne bai yi haƙuri ba. Amma kai da ba wanda ya ji cikinka, sai dai wataƙila in an kalle ka a fahimci cewa wani fa yana da matsala, ko kuma wani fa yana cikin damuwa, wannan shi ne asalin haƙuri ɗin. To abu na biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan addu'ar da aka haƙaito cewa ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi yayin da mutanen Ta'if suka yi masa wauta, za mu fahimci cewar a duk lokacin da bawa ya tsinci kansa a matsanancin yanayi, to ya koma ga Allah, ya koka wa Allah, insha Allahu Allah zai taimake shi, zai kawo masa agaji, zai kawo masa mafita. Kuma abin da ya faru da annabi ke, wani lokaci za ka ga mutumin da maƙiyinka ne, abokin gabanka ne, ta hanyarsa ne Allah zai taimake ka, saboda ai ba abin da ya isa ya yi sai da ikon Allah. To abin da ya faru da annabi ke, yanzu gonar da annabi ya zauna ƙarƙashin inuwar bishiyar gonar, mun ce ai maƙwabciyar wannan gona masu ita maƙiya ne ga annabi, mutanen Makka. To bari mu ji abin da ya faru bayan annabi ya ƙare wannan addu'a. Ya ce falamma ra'ahu ibna Rabi'ata raqalahu wa arsala ilayhi biqatfin min al-inabi ma'a mawla lahuma nasraniyin ismuhu Addas. Wannan taimako na farko kenan da Ubangiji ya fara kawo wa Annabi bayan ya kare wannan addu'a. Yace falamma ra'ahu ibna Rabi'a, yayin da ƴaƴan Rabi'a guda biyu suka ga Annabi. Su wane ne ƴaƴan Rabi'a? Wanda muka ambace su a baya, su ne waɗanda gonarsu take makwabtaka da gonar da Annabi ya zauna ƙarƙashin bishiya cikin gonar yana hutawa. Su kuma waɗannan menene matsayin Annabi a gurinsu? ƴaƴan Rabi'an nan maƙiyansa ne, maƙiyansa ne, saboda suna cikin masu tsangwamar Annabi a garin Makka. Akwai Utubatu bin Rabi'a da Shaibatu bin Rabi'a, wannan sun ƙi Annabi ƙi na ƙarshe, sun kyamace shi, sun tsangwame shi, sun cutar da shi. Sai ga shi Annabi ya zo wata gona ya zauna yana ƙoƙarin hutawa, yana ɗaga kansa sai ya hango su cikin gonakinsu suna aiki. Annabi ya fahimci cewa fa bai samu gurin zama ba, shi yasa sai kokawa Allah, saboda su din ma za su iya zuwa su ɗora daga inda mutanen Ta'if suka tsaya na cutar da shi. To shi ne Annabi ya kokawa Allah, to sai Ubangiji ya amsa addu'ar Annabi. A nan sun ke cewa falamma ra'ahu ibna Rabi'a, yayin da ƴaƴan Rabi'a guda biyun nan suka ga Annabi, kuma alhali su maƙiya ne ga Annabi, sun ƙi jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna kallon sa raqalahu, sai suka tausaya wa Annabi. Tausayin daga gurin wayo, daga gurin Allah. Yanzu duk gabar da suke yi wa Annabi sai ta tafi yawo, sai me ya mai gurbinta? Sai tausayin Annabi cikin zukatunsu ya mai gurbin gaba da suke yi wa Annabi. Tausayin Annabi ya mai gurbin gaba da suke yi wa Annabi cikin zukatunsu. Wannan kuma daga gurin Ubangiji. Yanan duk abin da Ubangiji ya ga dama zai yi a lokacin da yake so, yadda yake so, babu kuma wanda ya isa ya canja. Yanan in dai ka ga abu ya faru, to daga Ubangiji. Waɗannan mutane duk gaban da suke yi wa Annabi, a take Ubangiji subhanahu wata'ala ya maye gurbin gabar da me da tausayi. To shi ne da suka hango Annabi cikin jini, cikin firgici, cikin tashin hankali, yana zaune a gona da take makwabtaka da gonarsu, sai suka tausaya wa Annabi. Wannan na farko ke. Abu na biyu, wa arsala ilayhi biqatfin min al-inabi, sai suka aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wani yanki na dabino na inabi. Mun san inabi idan an tsinko kwaya ɗaya ɗan ƙaramin reshe haka, za ka ga akwai inabi cunkus jikinsa haka nan. In an ɗan tsinko ƙaramin reshe, za ka samu inabi wajen guda 30 ko 40 a jikinsa. To irin wannan suka tsinko, sai suka aika wa Annabi. Ka ga abu na biyu kenan. Yanzu maƙiyinka ne ke tausayinka, maƙiyinka ne ke taimaka maka. Ai wannan sai daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Suka tausaya wa Annabi, suka aika masa wani yanki na inabi, ma'a maula lahuma nasraniyun, tare da maulansu Kirista, ba musulmi ba ne. Suka sa maulansu, wato bawansu da suka yanta, wanda suke tare da shi a gonarsu, suke aiki tare da shi, sai suka danka masa wani yanki na inabi, suka ce je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha, saboda tausayi da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga a nan gurin addu'ar da Annabi ya yi, a take Allah ya amsa ta. Wannan siffa ce ta Ubangiji. Idan ka shiga halin kunci ka roke shi, a take zai amsa maka. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Allah shi ke amsa ma wanda ya shiga hali na kunci addu'arsa a lokacin da ya kira Allah, ya roki Allah, Allah shi ke amsa masa addu'arsa. To abin da ya faru kenan a nan. Sai suka aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani yanki na inabi, tare da maulansu Banasari, wato Kirista, ya je kai wa Annabi. Wannan maulan nasu sunansa Addas, sai ya ɗauko wannan inabi, sai taho gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah yana zaune a gonar da take makwabtaka da gonar su karkashin bishiyar inabi yana hutawa. Ya samu nutsuwa dangane da firgita shi da gigita shi da aka yi da jinajina da aka masa. Sai wannan mutumi Banasari ya zo da inabi sai dankawa annabi sallallahu alaihi wasallama. Da ya danka annabi, annabi ya karbi inabin ya ce falam mabtada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akulu qala bismillahir rahmanir rahim. Annabi da ya karbi wannan inabi yayi kokarin fara cin inabin, gabanin ya fara ci sai ya ce bismillahir rahmanir rahim, ya ambaci sunan Allah. Wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da abin da bawa zai ci ya ambaci sunan Allah, da abin da bawa zai sha ya ambaci sunan Allah. Annabi yayi wasiya da nasiha da fadakarwa wa Abdullahi dan Abbas yana kankani bai wuce shekara 12-13 ba. Annabi yana masa fadakarwa, yana masa jan hankali, yace ya bunayya inni uallimuka kalimati ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Har zuwa inda annabi yace samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Annabi yace masa in ka zo cin abinci samillaha, ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah, wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannunka na dama, kar ka ci da me hannunka na hagu, wa kul mimma yalika kuma in ka tashi ci ka ci gabanka, kar ka ci tsakiya ko wani gefe wani gefe. Annabi ya koya masa ladabin cin abinci. To annabi duk sanda ya zo cin abinci kuma sai ya ambaci sunan Allah. Dabi'a ce ta annabi, karantarwarsa ce, tarbiyyarsa ce, a kanta ya dora sahabbansa. Wata rana an kawo abinci a tire majalisin annabi sallallahu alaihi wasallama. Da aka zo sai aka ajiye abincin, sai wata karamar yarinya sai ta rugo da gudu, tana gudu kamar kanta zai tire, tana zuwa wannan tire sai ta tsoma hannu ta ɗebo abincin annabi sai kama hannunta sai kalli sahabbansa sai ce kun ga wannan yarinyar? Suka ce eh mun ganta ya rasulullah. Yace shedan ne ya turo ta ta zo ta halatta masa abincin. Yanzu hakan nan da nake rike da hannunta, hannun Iblis ma ya shiga, ta zo ta tsoma hannu shi ma ya tsoma tare da nata, na kama hannunta ga hannun Iblis duka na kankane, yana so ta halatta masa abincin. Menene dalili? Tunda ta zo ta ɗibi abincin za ta kai baki ba ta yi bismillah ba. Shi kuma shaidan duk abincin da aka ci ba a yi bismillah ba, an halatta masa an ba shi damar ya ci wannan abincin. Shi yasa idan bawa ya zo ya shiga gidansa ya dawo da daddare, shaidan da ya shigo tare da shi. Idan aka kawo masa abinci ya wanke hannunsa ya tsoma ya fara ci, shaidan zai shewa ya yi murna ya daka tsalle ya ce yau ya samu gurin kwana, ya samu abinci, ya samu abincin dare kuma ya samu gurin kwana, sai zauna sai su ci abincin tare. Amma yana bismillah, shaidan zai daka kuka ya tashi ya ce yau ba shi da abinci, ba shi da gurin kwana. Me yasa? Saboda mutumin nan ya yi bismillah abincinsa, kuma da ya zo shigowa gidansa ya yi bismillah, sai shaidan ya daka tsuka ya tashi ya kama gabansa ya ce yau an haramta masa abinci kuma an haramta masa gurin kwana. Amma mutum yana shiga ya zauna ya fara cin abinci, shaidan zai yi shewa ya murna ya yi ihu ya ce yau ya samu abincin dare kuma ya samu gurin kwana. To sai zamanto sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk sanda zai ci abinci sai ya yi bismillah, ya kira sunan Allah. Kiran sunan Allah da zai yi sai Allah ya kare shi daga kaidi da makirci na shaidan bisa ga abincin da zai ci. To sai zamanto zai ci abincin sai ya kare ba tare da rabon shaidan ba. Ya za ka ga kafiri yana ta ci yana ta ci yana ta ci bai koshi ba, musulmi kuma in ya ci kadan sai ka ga ya koshi. Saboda musulmi annabi ya ce yana ci a hanji ɗaya, kafiri kuma yana ci a hanji bakwai, saboda sautari da dama yana cin abinci shi da shaidan. musulmi kuma yana cin abinci shi kadansa in ma da ƴan uwansa yake ci su kadansa suke ci ba shedan me yasa sun kori shedan ta hanyar yin bismillah wannan lafazi na bismillah yana da amfani yana da alkhairi a rayuwar musulmi yana kare musulmi daga kaidi na shedan da cutarwa na shedan abincin da zaka cin kai bismillah sai Allah ya kare ka daga cutarwar shedan daga wannan abincin da zaka ci ka ci abincin ya amfane ka shi yasa a gurare daban-daban da shedan zai iya cutar da bawa zamu ga annabi ya karantar a yi bismillah yanzu idan yamma ta yi akwai zikirori da aka samo daga annabi da ya karantar ana yi dan a kubuta daga kaidi da cutarwar shedanu wanda suke yawo cikin dare daga cikin kuma zikirorin akwai bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim idan muka ji wannan zikiri ai an ambaci mu sunan Allah bismillah da sunan Allah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un wanda da wannan sunan nasa ba abin da ya isa ya cutar fil ardi wala fis sama shin wannan abun a sararin samaniya yake rayuwa ko a ban kasa da sunan Allah bai isa ya cutar da kai ba kai bawa annabi ya karantar da mu yi wannan so uku in muka yi yammaci daren mu gaba ɗaya ba abin da zai cutar da mu mu faɗi wannan in muka wayi gari a wunin mu gaba ɗaya ba abin da zai cutar da mu saboda mun nemi kariya da sunan Allah subhanahu wataala wanda mun taba bayani a wannan majalisa wanda ya rawaito wannan hadisi an sayyidina Uthman Aban bin Uthman yana da shanyayyen bangare bangaren sa a shanye yake hannu da kafa guda daya hannunsa daya da kafarsa daya a shanye suke sai karantar da dalibansa wannan hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yayi yammaci ya faɗi bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim sauku ba abin da zai cutar da shi har ya wayi gari sannan duk wanda ya wayi gari ya faɗi bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ba abin da zai cutar da shi har ya yammaci sai daliban suka kura masa ido kamar akwai magana cikin zukatunsu sai ce na san me kuke nufi na kallo na da kuke yi wanda hakan na nuna cewar kuna da magana a bakinku amma dai ba za ku iya fito da ita ba amma na san wace magana kuke dauke da ita kuna kallo na gefe na a shanye ko hannu na ɗaya da kafata ɗaya a shanye kuma gashi ina karantar da ku addu'ar da in bawaye ba abin da zai cutar da shi wataƙila yanzu a zukatunku kuna tambayan kawunanku to in har zai karantar da mu wannan addu'ar shi ya aka yi hannunsa ya shanye ya aka yi kafarsa ta shanye sai ce to bari mu ba ku labari wannan addu'ar da na gaya muku cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya yi ta da yamma ba abin da zai cutar da shi har ya wayi gari duk wanda ya yi ta da safe ba abin da zai cutar da shi har yayi yammaci kamar yadda na gaya muku haka ne kuma hakan ne ba kokonto akwai ba shakku ba tararrabe ni kuma da kuka ga wani bari na ya shanye wannan hukunci ne na Ubangiji shi kuma ya faru ne wata rana cikin ranaku da Allah ya kaddara cewar wannan larura za ta same ni sai na mance ban yi wannan addu'ar ba shi yasa larurar ta same ni wannan mantuwa da nayi wanda Allah ya kaddara min ita ta zamanto sababin haduwata da wannan larurar shi yasa na hadu da wannan larurar ba wai nayi addu'ar bace addu'ar ba ta yi amfani ba a'a addu'ar fa in dai kai kan mai amfani ce yake tabbatar musu yace ni ma ran da na hadu da wannan larurar na mance ne ban yi wannan addu'ar ba amma matukar kai to ka sakan kance 100% ka kwantar da hankalinka cewar a daren nan ba abin da ya isa cutar da in kuma kai da safe ka sakankance 100% a zuciyarka cewar a wunin nan naka ba abin da ya isa cutar da to sultani da dama akan samu akasi idan ya zamanto mun sa shakku da kokonto
bisa ga abin da muke fadi na addu'a. Kana addu'an amma kana ji fa kamar fa kai wannan ba amma yana da wahala. Kana jin haka a zuciyarka to ba da za addu'ar ta ma ta sunni. Matukar ka samu kokonto da shakku bisa ga al'amarin Ubangiji. Sai Ubangiji ya cire hannunsa a al'amarinka. Amma in ka sakankance 100% ka ji cewar Ubangijin ya kare ka sakamakon wannan addu'a da kai nema daga gurinsa ya baka to ba abin da zai same ka har ka wayi gari inda yamma kai idan kuma da safe kai har ka yammaci ba abin da zai same ka na cutarwa to wannan mutumi Banasare da aka aiko shi da inabi ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ba annabi annabi gabanin ya fara shan inabin nan sai ya ce bismillah da sunan Allah annabi ba abin da yake ci ko ya sha ba tare da ya ambaci sunan Allah fa qala addas sai wannan Banasare sai yake mamaki da yaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bismillah sai ya ce hadal kalam ma yaquluhu ahlu hadhihi albilad yace wannan lafazi da kai wani lafazi ne annabi ya bismillah da sunan Allah yanzu annabi zai sha inabi ya ambaci sunan Allah wannan mutumi sai mamakin wannan ambato da annabi yayi na sunan Allah sai yake cewa annabi wannan maganar da ta fito daga bakinka mutanen wannan gari ba su faɗe shi in sun zo cin abincin su kawai suke tunda dama ba su yi imani da Allah fa qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma wannan Banasari Addas kenan min ayyil biladi anta wa ma dinuka kai daga wani gari kake kuma menene addininka tunda annabi ya fahimci cewar mutumin nan baya kan addinin mutan Makka shine na bautan gumaka kuma baya kan addinin mutan Taif wanda suka koro annabi da jifa shi ma bautan gumaka ne saboda addinin mutan Makka da addinin mutan Taif addini ɗaya ne na bautan gumaka yanda mutanen Makka ke bautawa gumaka haka nan mutanen Taif ke bautawa gumaka to shi wannan Banasare da aka aiko shi gurin annabi annabi sai fahimci cewar baya kan addinin mushrikan Makka da na Taif da yace wa annabi wannan lafazi da kai mutanen garin nan ba sa fadin sa in sun zo cin abinci kamar yana mamaki tunda ya ga annabi daga cikin su ya fito shi ma ba Quraishi ne irin su wa'anda suka aiko shi da wannan aika gurin annabi kuma shi ma Balarabe ne irin mutanen Taif da suka koro annabi sallallahu alaihi wasallama da jifa sai ya ce to mutanen garin nan ba sa wannan lafazin da kai sai annabi ya tambaye shi kai daga wani gari kake kuma menene addininka fa qala sai wannan Banasare ya ce wa annabi nasraniyun ni Banasare wato ni kristan min Ninawa kuma garin da na fito garin Ninawa ne wannan gari na Ninawa yana kan gabar kogin Dijila akwai manya-manyan koguna guda biyu da ake kiransu Dijila da Furata wanda suke yankin Iraki to shi wannan gari na Ninawa yana gabar kogin Dijila gari ne cikin garuruwan Iraki shine ƙarshen Iraki ta bangaren inda kogin Dijila yake yana kusa da garin Mosul yana kusa da garin Mosul yace shi daga garin Ninawa yake fa qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma wannan mutumi Banasare da aka aiko shi da inabi ya zo da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace masa min qaryatir rajuli salih Yunus bin Matta kenan kai daga garin mutumin kirki bawan Allah na ƙwarai Yunus dan Matta kake kenan wannan yana nuna mana annabi Yunus alaihi salam dan garin Ninawa ne garin Ninawa kuma muka ce gari ne cikin garuruwan Iraki yana can ƙarshen Iraki ta bangaren kogin Dijila kuma yana kan gabar kogin Dijila kogin Dijila kamar yadda muka yi bayani yana cikin manya-manyan koguna guda biyu da suke wancan yanki da Dijila da Furata koguna ne wanda suke sanannu masu tarihi to shine da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi daga garin Ninawa yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kenan kana so ka ce daga garin mutumin kirki bawan Allah na ƙwarai Yunus bin Matta annabi Yunus kenan bin Matta Matta mahaifiyar annabi Yunus annabawan Allah gabaki ɗayan su ana danganta su ne zuwa ga iyayen su maza annabawa biyu ne kawai aka danganta su ga iyayen su mata na farko shi annabi Yunus da ake ce masa Yunus bin Matta Yunus dan Matta Matta mahaifiyar annabi Yunus mutum na biyu annabi Isa Isa bin Maryam waɗannan annabawa su biyu ne kawai aka danganta su zuwa ga iyayen su mata to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kana so ka ce kai daga garin bawan Allah mutumin kirki na ƙwarai Yunus bin Matta kake kala sai wannan banasare ya ce wa annabi wa ma ilmuka bi Yunus kai ko taya akai ka san Yunus yake tambaya annabi yaya akai ka san Yunus fa qara lahu min alqur'ani ma fihi qissatu Yunus annabi sai murmushi sai karanta masa ayoyin qur'ani da suka kunshi kissar annabi Yunus tiryan tiryan wa inna Yunus lamina al-mursali id abaqa ila al-fulki al-mashhun fasahama fakana min al-mudhadin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun fanabadhnahu bil-ara'i wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa'amanu wa amanu famatta'nahum ila hin annabi karanta masa ayoyi da suka kunshi kissa ta annabi Yunus alaihi salam wanda an tura shi gurin mutanen sa a garin Ninawa da wannan banasari yake ta daga wannan gari yake annabi Yunus ya shafe shekaru 33 yana kiran mutane zuwa ga imani da Allah ba wanda ya imani da shi sai mutum shekaru 33 annabin Allah annabi Yunus ka kenan ba wai abun daga hankali bane dan ka dau lokaci da lokatai kana karantarwa kana da'awa yan tsararu ne suka fahimci karantarwar ka da da'awar ka ga can annabin Allah mutane biyu rak a shekaru nawa 33 sai daga lokaci ya ubangiji mutanen nan ba su yi imani ba ka halakar da su Allah ya ce kar kai gaggawa Yunus ka sake kiran su na wasu shekaru kusan 40 Yunus ya dawo ya ci gaba da kiran mutanen sa yana kiran su sai da yi shekaru 37 ba a samu wani ƙari ba cikin waɗanda suka yi imani 33 ga 37 shekaru 70 annabi Yunus ya amma banda suka musulunta ba su wuce a lissafa su da yatsun hannu ba yace kai ubangiji mutanen nan ba za su yi imani ba a saukan musu da azaba ka saukan musu da fushinka to shine da yamma ta yi sai suka ga yanayin su ya fara canjawa sai cikin su ya dura ruwa suka fara tsoruta cewa Yunus nan fa wata kilfa da gaske fa yake yi ba za mu iya halaka da dare ta yi abu yana karuwa yanayi na ƙara canjawa annabi Yunus da ya gani sai fita daga cikin waɗannan mutane sai bar garin kar uquba da halaka in tazo ta hada hadda shi wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuji tsoran fitnar da in tazo ba za ta takaita da wanda suka yi barna da ta'asa kawai ba za ta mamaye har wanda ma ba su yi ta'asa ba annabi Yunus sai fita daga gari ya fita da gari ya waye abu sai karuwa yake guguwa tana tahowa kamar za ta gama da gari mutanen nan sai suka hada kansu suna nema annabi Yunus za su tuba ga Allah za su koma ga Allah Allah ya dauke musu wannan azaba aka nemi Yunus sama da ƙasa aka rasa ina labari ai ya fita to sai aka samu cikin wanda suka yi imani da shi aka tambaye su menene mafita yace ku je ku koma ga Allah ku roki Allah afuwarsa kuma ku yi imani shine zai sa Allah ya dauke wannan hukuba da yake shirin saukar muku mutanen nan suka je duk wani wanda ya danne ma wani haƙƙin sa ya mayar masa da kayan sa wani haka zai je ya fasa jikin ginin gidansa ya ciro bulallukan da ya san ba na halal bane ya je mayarwa mai shi kayan sa ya dauki abun hawan sa ya kai wa mai shi cewar ai da ma ba kudi na bane zalla na ha'ince ka na cuce ka na sai je mai suka zo suka dan kwafar da kansu suka mika wuyansu ga ubangiji sai ubangiji ya dauke musu wannan azabar da yayi nufin saukar musu shine Allah ya bada labari cikin alqur'ani walaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhu mutanen annabi yunusa to shine annabi yunusa da yaji yana ta bibiya yaji ko sun halaka me faru da su sai wani ya taho daga garin sa sai yake tambayan sa ni ina labarin mutanen gari na ni nawa sai mutumin ya bashi labari yace ai Allah musu afuwa ya dauke musu azaba annabi yunusa sai ya fusata yace za a dauke musu azaba mutanen da suka kan gari sai kama hanyar sai ya tafi to shine Allah ya jarrabe shi wannan fushin da yayi cewa taya zai fushi da hukunci da iko na ubangiji shine lokacin da ya hau jirgin ruwa ya aka jefa shi ciki kifi ya hadiye shi sai ya fahimci yayi kuskure sai ya koma ga Allah yana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin ina ga saboda kurewar lokaci yan uwa zamu dasa aya anan duk da cewa bamu karkare bayani kan kissar wannan banasari addas da yazo wa annabi da inabi ba amma saboda yanayin na lokaci zamu jinkirta har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah babu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntukan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته